godiya kwarai akan wannan shakundin din tattaunawa. Kamar yadda na faɗa tun farko, akhadha al-qausa bariha, malam shi mai wa'azi ne kuma a nan Abuja yake, ya san yanayin wannan al'umma tamu ta birnin tarayyar Najeriya ciki da mai. Saboda na tabbata abubuwan da ya ambata abubuwa ne da kuma shaidu ne a kansu, kuma abubuwa ne masu matuƙar tayar da hankali. Talikin da zan yi a nan kafin mu karanta wasu tambayoyi da muka samu shi ne, babu shakka abinda kawai zai fitar da al'umma shi ne kamar yadda aka tambayi Imam Malik, cewa menene mafita ga al'ummanmu. Ya ce abinda mutanen farko suka yi suka tsira, idan mutanen ƙarshe suna son su tsira su ma shi za su. Wannan ita ce dunƙulalliyar ƙa'ida. A yayin da mu kuma a yanzu musamman a birane irin waɗannan, duk wani abu da yake cikin tsarin al'adun musulmi da dokokin da addinin musulunci ya tanada, da irin mu'amaloli da aka saba na dattaku da al'adu na ƙwarai da aka sani a da, duk yanzu kallon ƙawayenci ake musu, ana ganin ba su ne ake yayi ba. Abin da muke yayi shi ne kwaikwayo da Turawa, abin da muke yayi shi ne modernity, sabon salon rayuwa. Kuma da gaskiya abin da ya kai mu ga haka, farko akwai wadata. Idan wadata ta yi ma ɗan adam kaka gida, to ba kowa ne yake iya manejin wadatar arziki, yalwan lokaci, yalwan dama da samun sarari, ba kowa yake iya manejin ɗinta yadda ya kamata ba. Kamar da Allah yake cewa wala wasallallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha, da Allah zai ba mutane yalwa to da sun yi ta'addanci a bayan ƙasa. Kamar da Allah ya ba mu labarin Qaruna, ce Qaruna da ustazi ne cikin daliban Annabi Musa. Kamar da Allah ya faɗa inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi, da Qaruna yana cikin tawagar ustazai daliban Annabi Musa, da ya samu arziki sai ya itawaye. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutane guda uku da makahu da kuturu da mai cutar abin nan kurmantaka, wanda Allah ya canza musu, ya ba su wadata, ya ba su lafiya, suka zo suka yi wa Allah izgili, suka zo suka yi wa Allah izgili, suka ce ai su wadatar su tun da ne, wadata ce wadda take kabiran an kabirin. To wannan ita ce ɗabi'ar mutane. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum wanda aka ce za a je an shi zakka a wajensa, da yake ce ma Ibnu Jamil, ya ce ba zai bayar ba. Mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya ce ai Ibnu Jamil wani mutum ne wanda yake talaka, ya zo aka mai addu'a Allah ya bashi wadata, shi ne zai ke wa Allah godiyan mayu. To wannan yana cikin ɗabi'ar mutane ta wannan fuskar, da kuma ta fuskar kasancewar cakuɗeɗeniyar al'adu, cakuɗeɗeniyar al'umma iri daban-daban a irin wannan cosmopolitan society, al'ummar da kusan kowa akwai, kuma kowa yana ganin kar a mai kallon cewa shi bai waye ba. Saboda haka sai mu tawatsi da al'adunmu da yawa, kamar yadda malam ya ambata, galibin iyayenmu mata da suke wannan al'umma mutane ne daga garuruwa irin namu can makwabtan Abuja, daga Sokoto, daga Kano, daga Zaria, daga Zamfara, daga Yola, daga Bauchi, daga Gombe, daga Lakwaja, da sauran garuruwan da ke kewaye da wannan babban birnin. Saboda haka a can inda kika taho, a can inda aka auro ki, kina da tarbiyyarki da komai, kuma ƴan uwanki da danginki da suke can hayin da suna nan akan wannan jadda din, amma da kika zo nan sai kiga cewa wata sabuwar rayuwa ce daban, tun tana baki mamaki, tun kina ganin ta a hagungunce, ba za ki ankara ba, sai ke kawai ke ma kin narke a ciki, sai a ci gaba tafiya da ke. Ko da ke ba ki narke ba, to ƴaƴan da za ki haifa dai ba a da garanti a kan su za su samu irin wato abin da kika samu na kyakkyawan tarbiyya. Wannan ya daga cikin matsalolin da muke fama da su. Malam ya magana musamman da take da muhimmanci a kan ladubba na mara lafiya. Mara lafiya yana da buƙatar kulawa ta musamman ga addininsa, a dinga tuna mishi Allah, kuma a tabbata yana yin sallah. In dai yana cikin hankalinsa, yana cikin consciousness ɗinsa, ba ya shiga koma ba ne, to ba sallah ba ta faɗa a kan shi. Lalle mu kula da wannan game da waɗanda muke jinyansu cikin marasa lafiyanmu. Kar mu yadda wato mu bar su ba sa yin sallah, ko kuma mu bar su suna fitar da tsarincin su a yayin jinya. Abubuwan da suke faruwa a industry na asibiti kamar yadda malai ambata ba su da dadin ji. Sannan malai yayi magana akan wato abubuwan da suke faruwa a cikin gidajen mu, da haka sai mu dau mataki na gyara, mu dau mataki na ganin cewa mun saisaita al'umman mu a cikin wato mu'amala da muke yi da waɗanda ajanabai ne. In ya zama dole sai mun buƙaci ire-iren waɗannan mutane a cikin gidajenmu, masu gadi, masu girka abinci, masu wanki da guga, direbobi, to ya zama akwai iyaka, akwai shamaki, su san iya hurumunsu. A ƙasar Saudi Arabia ɗin wasun kuna san sun sani, da yana cikin dokokin da Saudiya suke aiki da su shine ba su halasta wa mace tuƙin mota, sun haramta wa mace tuƙin mota gaba ɗaya, ba yanayin da muke ne a nan ba. Amma shekaru uku huɗu baya ƙasar Saudiya dole suka tirsasu zuwa ga canza wannan doka. Saboda irin wannan matsalar direbobi suna yin ta'annaci babu iyaka da ‘ya’yan mutane da matan mutane. Saboda wai mutum dole sai dai ya ɗauki direba wanda ya dinga tafiya da ‘ya’yan shi ko matan shi din da za su je. Saboda su bai halasta su tuƙin mota ba, in sun yi tuƙin mota to sun yi laifi. Amma da laifuffukan wanda suka fi wannan suka yi yawa, shi wannan laifin rashin tuƙi laifi ne aka yi wa gwamnatin Saudiya, shi kuma wancan laifin Allah ake yi mawa. Saboda haka dole malaman ƙasar suka zo suka sake review na wannan dokar, cewa a bar mata su tuƙa mota kawai, ya fiye musu zaman lafiya. Saboda haka yanzu ake ga mata suna tuƙa mota a Saudiya, saboda akwai mutane waɗansu ‘yan nan Najeriya ne wanda ake ɗaukansu a tafi da su da sunan aiki su je suna yin direba. Wallahi in kuka ji labaran kare ba zai ci ba, babu daɗi fa da irin wannan labaran, Allah ya kyauta. Saboda haka wannan ‘yancin da aka samu a wannan birni da rayuwar nan ta wadata, to kar mu manta fa, Allah sai ya tambaye mu akai, summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Duk ni'imar da muka samu ta wadata, ta samun dama ta cewa mun yi nesa da al'ummanmu da ‘yan uwanmu, muna zaune ne a inda kowa yana da ‘yanci, wannan fa bai nufin shikenan komai ya halasta mu yi shi. Dokokin musulunci da suke guiding ɗin rayuwar ta musulmai suna nan a matsayinsu na dokoki. Ni a ganina al'umman nan ta musulmi da take Abuja tana buƙatar aƙalla abu biyu zuwa uku don gyara wato setinta ta ci gaba da zama yadda al'umma musulmi take a ko'ina. Na ɗaya, akwai buƙatar karatu na addini continuously, musamman ga mata da maza da yara, ko ina a buɗe makarantu da islamiyyu da majalisai na masallatai da makarantun islamiyyu. Ba wai wa'azi haka bainal filati wal ukhra ba, ai ta karantar da addini, a karantar da aqida, a karantar da mu'amala, a karantar da ladubba, a karantar da fiqhu, a karantar da duk wani ilimi na musulunci, a karantar da shi. Babu abin da ke gyara al'umma kamar karatu, kamar yadda babu abin da ya rikita wa al'umma tunaninta kamar jahilci. Saboda haka idan akwai ilimi, akwai yaɗuwar ilimi, abubuwa da yawa mutane za su daina su. Ina ganin akwai buƙatar ƙara yawan makarantu da majalisai na masallatai a ko'ina cikin wannan birni, a saƙo da lungunansa. Ina ganin kamar sun yi kaɗan ne, mutane suna ganin ba su da buƙatar makarantu, ko kuma abin da suke da buƙata kawai shine wai malamai masu zuwa su ma a ba su bashkwata su dinga koya ma yaran tilawa. Wannan malaman ba za su iya gyara tarbiyya ba, don su ba su da bambanci da waɗannan ma'aikatan na gidan sai yadda aka yi da su. Amma malami wanda yake yana da sulɗa ta ilimi, yana da izza ta malanta da zai kalli idan ku ya gaya muku gaskiya, to wannan akwai buƙatar. Sannan kuma na biyu, akwai buƙatar ai creating wani huwiyya ta addini, wato ya zama muna da al'adunmu da suka keɓance mu, kuma mu kiyaye su kada mu narke cikin al'adun nan na kowa da kowa. Saboda al'ummarmu ta musulmi, al'ummarmu ta Hausawa da Fulani da Bare-bari da Kanuri, al'ummar arewacin Najeriya al'umma ce mai al'adu masu kyau. Akwai al'adunmu masu kyau waɗanda su kansu suna guiding din mu wajen ganin mun sami kikkiawan rayuwa wanda galibi mun yi watsi da su a nan shi yasa muka samu kanmu a cikin wato wannan yanayi abu na uku shine kuma dole mu koma muna koyi da magabatanmu magabatanmu na kwarai na musulunci da magabatanmu na kwarai na iyayenmu da kakanninmu dole mu dinga koyi da su mu yi watsi da wannan salon rayuwar da muka dauka wanda babu inda zai kai mu Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya biya shi ladan wannan ziyara da yayi mana Allah kuma ya samu amfana da nasihohin da yayi mana da abubuwan da ya bayyana mana waɗanda suke abubuwa ne da zamu tuntune a cikin su Allah shi da wata mala akwai tambayoyi kamar guda uku da aka rubuta wanda zan karanta maka su sai ka amsa mana insha Allah wannan take cewa game da mata masu aikin banki waɗanda dole sai sun yi ado suya matsayinsu sannan ga waɗanda suke saka hijabi sannan su fesa turare ko kuma su saka kayan ado a jikin hijabi ko kuma ka ga mace ta saka kwaskwas a hijabinta tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu wannan tace a tunatar da iyaye mata bayan sa hankali a yanayin sutura da shigar yara mata yana da kyau in yara mata suka kai wani shekaru da koya musu su san iyakar irin kusancin da ya kamata su yi da iyayensu maza kamar rungumar mahaifansu ko makusantansu bai dace ba don gudun kashe ɗan ya kawata wa iyayen maza yaransu mata musamman iyaye maza masu raunin zuciya wanda hakan zai iya zama kofar fitina gare su duka su biyu matsalar in aka samu ƙarancin suturar jiki da kuma kusanci da bai dace ba tabbas za a iya samun shedan yayi tasiri a zuciyar iyaye mata tambaya ta uku wannan bata shafi karatun ba amma dai za a hada da ita wata tana tambaya akan daukan qur'ani a tahajjud zai iya za ta iya dauka don ta gyara tilawata idan liman na karatu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mai tambaya ta farko ta yi tambaya ne akan mata ma'aikatan banki wanda dole sai sun yi ado kuma da mata da suke fesa turare ni na ganin kamar aikin banki ba larura ce wanda ya kamata mace ta dauke ta a matsayin larura ba addinin ta ya fi aikin banki a wajenta balma in kuka za ku kalli ayyukan bankuna daga abin da naje daga wasu malamai waɗanda suke mabuta ilimi da suke magana babu aikin da yake cin mutuncin mace to zarkata kamar aikin banki dama ita macen kawai ita ake sayarwa a banki saboda haka ni a iya fahimta ta ni a iya ta fahimta ma ba halatta mace ta yi aikin banki ba zata na mata fatawa da yadda za ta yi in kuma ta hau kan fatawar waɗanda suka ce ma ya halatta ta yi to ni na san aikin banki bai halatta mata cire hijabi da sa suit ba ta sa suit ta sa wando ta sa ɗan ƙaramin hijabi a sama ko ta sa hula ko wani abu ko ta bar gashinta a buɗe sai in za ta yi sallah in ka je bankuna haka za gani sai in za ta yi sallah sai ta ɗauki hijabi sai ta je ta yi sallah in ta dawo sai ta cire hijabi ta zauna daga ita sai suit ko t-shirt na banki ko wani abu haka ni a iya fahimta ta wannan haramun ne don haka ta bar aikin nan Allah zai ba ta mafita ƙarƙashin faɗin sa umman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita so sannan sa turare malamai sun tafi akan cewa duka haramun ne mace ta sa turare akwai wanda ke da fatawar idan mace ta sa turare ta fita ta in ta dawo ma ta yi wankan janaba don ta saba wa Allah kan dokokin sarki da aka sa turare a wajen mata haramun ne in za su fita daga gida su sa turare yin ado a jikin hijabi haramun ne hijabin mace musulma ba a yi masa kwalliya ana sa hijabi ne mai duhu mai kauri wanda yake jan ƙasa da haka ita wannan tambayar na gani iya abin da zai iya takaitawa akan ta kenan insha Allah mai tambaya na biyu da take cewa ya kamata iyaye su da mata ƴan mata su san iya geji na mu'amala ina ganin kamar na amsa tambayar a cikin maganganun da na yi a baya kawai iyakaci ba wai iyaye ba wai ƴaƴa matan ne za su san geji ba ke ce a matsayin uwa za ki nuna ma ƴarki iya limitation ko malam ya amsa magana shi ma har yanzu a gefe guda ta yadda mu din al'adun mu muka bari muka dauko al'adun wasu. Muna da al'adun mu wanda hatta Larabawa misali da yake suna da nasu al'adun, mu muna da wata al'ada wanda mu na al'adun sun saba mana Larabawa, kuma mun zo wani guri zamu iya cewa na musulmi na Larabawa kyau, dan ba Larabai ma wani yana iya rungumar yasa wasu suna yi. Amma ina son ki gane cewa dan arewacin Najeriya kilama mutumin kirki uba disan da yasa ta wuce shekara 8 satin gari shekara 10 ba zai ƙara taba jikinta ba, ko ba ta da lafiya ba zai taba jikinta ba, wani ko ya taba kuncinta ya ji yaya zafin jikinta yake ba yayi, dan yana ganin cewa ita yanzu mai cece mace ce. To amma yanzu ne aka je taje America taje karatu ko taje Ingila ko taje Faransa, ba wai magana tana dawowa ita za ta zo da guru ta rungume shi dadi sai ta kankame shi kam yadda mata take kankame mijinta. Kuma dukkan abin da ke jikin mace wanda yake tada ma namiji hankali akwai a jikinta, kuma duk da ubanta ne sai ya samu shuuri cewa wannan mace ce ta taba shi. Da haka ke ce a matsayinki na uwa za ki wa ƴaƴanki gate cewa idan kika kai minzili kaza babu sauran wani ɗa namiji da za ki ƙara runguma a rayuwarki ta duniya. Ke ce za ki mata gate kuma ki mata tarbiyya, sannan kuma ki nuna mata illa, ki nuna mata ki bata kuma labari. Abinda ya sa wani lokaci na bishawar karantar da mata da labari, saboda Allah ya bada labaruka ne a cikin Alkur'ani don mutane su ɗauki izina. Shi yasa idan aka ɗauko miki labarin wata, za ki ke da kanki za ki ce okay, to na ga abu kaza da kaza yana faruwa a gidana, a shi kenan abinda yake nema ya riƙa faruwa kenan, sai ki ɗauki mataki. Saboda haka yana da matuƙar muhimmanci ke a matsayinki na uwa ki ma san ina ne iya limitin ƴaƴanki. Ki san ina ne iyalin mutum ƴaƴanki, kamar yadda malai ya faɗa, hatta malaman islamiyya da ake ɗaukowa, hatta malamai da ake ɗaukowa, wallahi suna lalata yara, wallahi suna lalata ƴaƴanku, saboda ba su da abin da malai ya mata, ba su da sulɗa, ba su da hurriya. Malamin da ake ɗaukowa a zo a ajiye shi a boskota, a bashi abinci, a bashi albashi, in yai laifi a riƙe masa albashi, in yai da yara a kore shi a aiki, shi ne zai zo iya bai ƴaƴanki tarbiyya ya musu faɗa ya ce kaza. So shawara da malai ya faɗa tana ɗaya daga cikin mafita, amma dai na farko ke ce a gidanki za ki wa ƴaƴanki iyaka, ta san cewa in sana akwai abubuwa guda biyu, kuma matan kuna ba da gudunmawa wajen nan, kina ganin kin waye mijinki ya waye, yana dawowa daga aiki kina zuwa kina runguman shi a gaban ƴaƴa, shin haka ɗin addini ne? Halal ne, amma addini ne a babin tarbiyya a ƙasar Hausa ba halal ba ne. In kina so ki rungo mijinki, in kin ji ya shigo gida da mota, tura ƴaƴan cikin ɗaki ki rufe, sai ki zo ki rungume shi, ke kaɗai ba wanda ya gani a waje. Amma kin zo kin rungume shi, su ma dole su rungume shi, sannan ba ki nuna musu cewa ga iya illolin da za a iya samu ba. Babu. Sannan kuma kullum TV a gabansu, abinda suka ga dama suke kalla, abinda suka ga dama suke ji. Malamin islamiyya ya zo yana mana complain cewa ya je yana ma yara karatu a nan cikin Abuja fa. Yarinyar tana yin haka a cikin hijabi, ya ɗauka Qur'ani take duba, ashe blue film take kallo. Ana karanta mata Qur'ani, Qur'ani ya yi, shi malai yana karanta mata Qur'ani, ashe Qur'anin a gefe, ita kuma tana kallon bulufi. Sai da ya ce ta maimaita ta tsaya tana inda, sai wata ɗaliba ta ce mai malam wannan ba karatu take ba, kana karatunka ita fim take kallo, bulufi take kallo, ba ni waya ya karɓi waya sai ga bulufi take kallo. Wayannan su ne ƴaƴanku ba da kuke turowa makaranta, a yi masa tsawa ya zo ya faɗa a je a cire malami a islamiyya. A kori malami a makaranta, ba a duka ƴaƴanku a makaranta, ba a yi musu tsawa. Wata rana muna magana da Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, abokina ne sosai, dan tare muka tashi da shi. Sai yake cewa wata mata a nan Abuja ta ce mai malam waya za a yi ɗana ya zama kaman kai. Ya ce ba ni shi za ki in ta dukan shi ina koya mai karatu, har sai ya shiga hankalin shi. ƴaƴanku ba kwa so a taɓa, kuma yadda su balabalai. Su kuma abubuwan da ba ku sani ba shi ne da ƴaƴa wahala suke da shi. Da ƴaƴa suna da wahala, tarbiyya tana da sauƙi. Sai ki ga mutum ɗan shekara 80 ƴaƴansa guda biyu ko guda uku, su kaɗai yake da su. Da haka bai sha wahalar yi musu tarbiyya ba. Yanzu kuma haihuwar ce take da sauƙi, ƴaƴan ne da yawa, tarbiyyan kuma take da me? Take da wahala. In ba Allah ya taimake ki ba, yanzu akwai gidan da akwai yara 30 yara 40, ya za a yi ita uwar ko uban su iya control akan waɗannan yara? Idan ba Allah ya taimake su ba, ina cewa haihuwa da yawa laifi ba ne, haihuwa da yawa illa ne ba, a'a ina nuna muku bambancin jiya da bambancin yau wajen yadda mutane suka tsinci kansu a wajen tarbiyya da kuma hurriya da ake ganin yara sun samu suna da 'yanci. Da haka
ba yarinyar ce za ta sawa kanta wannan gyaddin ba, ke ce zaki mata tarbiya, me matsayin ki a cikin gidan? Matsayin ki ke murabbiya ce, ke ce makarantar farko da aka ce za ta gyara yaya. Bal ma yanzu ma ba ma uwa ke yin tarbiya ba, kuma kuna zama ne bayan kuna wajen aiki, kuna barin su da nanis, kuna barin su da TV. Ba matsalan tarbiya ba mallam is almost balance ce 0% ba dai gaskiya, ba zo biya very left behind. An yi mana nisa sosai gaskiya. Sai magana ta tambaya ta uku da take cewa ya halatta a rike Qur'ani, akwai malaman da suka ce ya halatta, ko me jan sallan ma sun ce, wasu sun ce ya halatta ya rike, ballantana mai bi. Amma dai ko baki rike ba, in kika bi Allah shi cewa idan ana karanta Al-Qur'ani ku saurara, idan dan gyaran tilawa ne yake je makaranta ki gyara tilawa, mun babila aula ki samu nutsuwa a cikin sallah. Amma malamai na ganin in ki rike Qur'ani a lokacin da ake yin tilawa, na taba sauraron wannan fatawar a bakin mallam Jafar, Allah ya ji ganin shi da rahama, cewa ana ko malami ko limamin ma ya halatta ya rike Qur'ani ya karanta ya yi sallah, saboda ya samu nishadi, ya kori bacci da sauransu, kuma idan ba da abin da zai karanta da yawa. Wallahu ta'ala a'alam. Da sani ba kuma an akwai karin fatawa, tunda ilimi kogi ne, mallam yana iya elaborating akan wayannan abubuwan insha Allah. Dama shi na so ya amsa tambayoyi, musamman su malaman jami'o'i da suke karo da kalubale mafi girma, duk abin da muke gani bai kai wanda su suke gani ba, sai dai kawai ila yayi shuru ne. Na'am. To alhamdulillah, kafin addu'a ina ƙara tunatar da mu duka cewa muna cikin goman ƙarshe, goman da take da falala sosai, kuma Allah maraukakin sarki ya sanya wani dare wanda yake yin ibada a cikin shi yana daidai da yin ibada a shekara 83 da wata 4, kamar yadda malamai suka rika ambata cewa lallai akwai buƙatar mutane su yi ƙoƙari su riski wannan daren. Akwai abubuwa kamar guda 4 da ya kamata mutane su kiyaye a cikin daren. Na farko dai shine yawan karatun Al-Qur'ani, domin yana ɗaya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi. Na biyu kuma akwai yawan sadaka, domin sadaka da daddare a watan Ramadan ta sha bambanci da kowane dare, kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad, yake cewa a dararen a duniya Allah yana da ranaku guda 10. Guda goma dare, guda goma rana. Yace in aka dube yini na goman Zulhijja ya fi alkhairi akan duk wani yini da yake duniya a cikin kwanaki 360, da aka ayyukan alkhairi a cikin shi sun fi falala, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi. Sai yace sai kuma darare guda 10, shi wancan saboda akwai daren yinin Arfa a ciki, sai kuma darare guda 10, su kuma da akwai daren Lailatul Qadari a ciki. Daren Lailatul Qadari Allah ya faɗa mana cewa a wannan daren ne yake yin budget na shekara, wanda babu lokacin da zamu ce menene budget ya ake yayi ake yi, a kuma kun san budget yadda ake rarraba arziki, ake raba lafiya, ake raba kwanciyar hankali, ake raba yaya, ake warkar da marasa lafiya. Haka akwai buƙatar mutane su tashi su sallah a ciki. Da mutum zai dace da raka'a biyu kadai a cikin daren Lailatul Qadari, yana iya dacewa da daidai da mutumin da ya yi shekara 83 da wata 4 yana sallah bai sallame ba, kuma Allah yana iya bashi lafiya da haka. Haka akwai salloli, bayan wannan akwai sadaka, kamar yadda na faɗa akwai ciyarwa, duka suna daga cikin abin da na taɓa gani wani malami a Saudiya ya yi rubutu a kai, cewa akwai abubuwa guda 4 ya kamata mutum ya daure ya riƙa yi da daddare a cikin kwanaki 10 ƙarshe. Saboda haka muna roƙon Allah ya azurta mu da dacewa da wannan dare na Lailatul Qadari. Su malam da suka baro iyalansu suka yi tafiya mai nisa don su karantar da wannan al'umma, Allah ya saka musu da alkhairi. Ko shakka babu na yi wa mutanen area ed murna sosai, Allah ya san haka a raina, cewa kun samu wani tafki, wani marmaro da za ku sha ruwa, wanda kun daɗe ba ku sha ruwa irinsa mai daɗi ba. Kun samu malamin da zai karantar da ku addini, wanda kun daɗe ba ku saurari malamai wato irin shi, wanda Allah ya masa basira, ya ba shi hikima, sannan kuma yake da harshen da zai isar da saƙo. Duk da tsakaninmu da su akwai tazara, kamar yadda nake gaya malam mai shago kwanaki, na ce su ɗaliban kusa ne, mu kuma ɗaliban nesa ne. Kusa kuma da wanda ya karɓa a kusa da wanda ya karɓa a nesa akwai bambanci. Su malamai ne wanda suke karatu a wajen manyan malamai, kuma malaman da muta Allah ya shaida malamai ne, mutane sun shaida malamai ne. Saboda haka kun samu dama da mutane da yawa ba su samu ba. Sai dai kuma kun yi wa, daga yadda na ga yanayin masallacin nan, kun yi wasa da dama. Kuma ku sani cewa manzo Allah ya ce ni'matani ba gumunun anhu ma katirun minan nas, da yawa ni'imomi biyu suna tsirewa mutane asihatu wal faraq lafiya da samun dama irin wannan damar kamata a ce masallacin nan ba masa gazinke domin in kuka sake wata rana akai hub da mallan akai bila da shi to kuma dadewa za ku yi ba ku sake samun irin alkhairin da shi yake tafe da shi ba amma duk da haka ku da kuka kasance kuna halarta Allah ya sanya ayyukan a cikin mizanin ku na alkhairi shi kuma mallan Allah ya mai da shi ga iyalansa duk sanda da ya kuma ya mai da shi lafiya kuma ayyukan da yazo ya sanya masa mizanin sana alkhairi wanda suka ba da gudunmawa hatta da shawara na gayyato mallan ko mallan ya kamata a gayyato Allah ya sanya musu duk ladan ayyukan da kai a cikin mizanin hasana dan uwa da muke tare da su da suke ba da gudunmawa addini social media abokai masu ba da shawarwari masu yin gyara da waciki da waje Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya datar da mu marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya talakawa cikin mu Allah ya musu arziki masu damuwa cikin mu Allah ya yaye musu masu arzikin cikin mu Allah ya kara musu arziki dalibai ilimi Allah ya sanya albarka a cikin ilimin su malaman mu da suke zuwa su karantar da mu Allah ya kara musu ikhlasi ya kara musu hakuri ya kara musu juriya ya sanya musu lada a cikin irin ladan da yake ba wa'anda suka isar da sako ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا نشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لنا من حملها صبر ولا جلد اللهم فك أسرنا وأسر المنصورين وقد جعلنا ديننا ودين المدينين واشمدنا ومد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله